gobe. Daga muryar Amurka a Washington DC. Jama'a barkamu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci shirin yau da gobe ne kuke saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25 da 30 da 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Niger da suka hada da radio amfani da sarauniya da kuma niya a can kuma sai kasar Ghana kuma za a kama muta Alpha Radio sannan za a iya jin mutanen gizo a voehausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa Hawwa Sharif tare da ni Zahra Aminu Fai
jama'a kamar da yadda kuka sani a kowace ranar talata shirin yau da gobe na tattaunawa ne akan al'amuran mata zalla inda a yau 17 ga watan Oktoba na shekarar 2023 za mu yi magana ne akan irin rawar da mata kan taka a siyasa da irin kalubale da suke fuskanta A dan haka a cikin shirin namu na yau wakilan sashen Hausa sun tattauna da baki a zauren namu domin jin yadda za a fashe
daga bisani kuma zamu bude muku layi domin ku tara ku bayyana mana ra'ayoyinku sai a kasance tare da shirin yau da gobe
fara shirin ne da kai ziyara zauren tattaunawa a jihar Kaduna tare da wakilin sashen Hausa Binta Ibrahim da bakin da ta gayyato mana wanda za ta gabatar da su.
Yi sauraron farka mu sake da ku a cikin shirinmu na yau da gobe yau muna tare ne da mata 'yan siyasa wanda za mu tattauna da su akan siyasa a Najeriya musamman a arewaci. A zauren namu muna tare da Hajiya Talatu Shehu wacce ce takara a jam'iyyar PDP tana neman kujerar sanata da kuma Mrs. Mary I. Arwan wacce ita ma gogaggiyar 'yan siyasa ce sai kuma Hajiya Fatima Rabi'u Bako mai sharhi ne akan siyasar mata. Barkan ku da zuwa nan zauren namu. To malamai mata duk da aka ce siyasa musamman bangaren mu na arewa wani abu ne ko in ce wani aiki ne wanda ba a cika ganin mata da yawa ke ba sai jajirtattu wannan yana nuna cewa akwai kalubale da yawa kenan da mata suke fuskanta shi yasa har ba a iya samun kowa da kowa shin za ku iya gaya mana daya biyu cikin kalubalen da mata suke fuskanta a siyasar Najeriya wurin fara da Hajiya Talatu Shehu da Hajiya kamar wani kalubale mata suke fuskanta a Najeriya musamman arewaci ta bangaren siyasa
gaskiya mata muna da matsala sosai a bangaren siyasa a arewacin kasar nan shi yasa zaki ga ba mu da yawa masu fitowa a yi siyasa a yi takara abu ɗaya fara cutarmu shine bangaren harkan kuɗi yadda ake amfani da kuɗi a wajen siyasa kamar ni nan kullun na faɗi ba zan baku kuɗi ku zabe ni ba me yasa ni na gani ina yi ne dan jama'a kullun ana fitar da ni ne in zo in takara in kawo gyara wannan lokacin ma matasa suka sani fito wannan takara ba taba mummunan ma takara ko siyasa irin wannan na bana ba inda komai kuɗi ne kawai ake amfani da shi ba magana cancanta ba ko dacewa ba kwata-kwata don haka nan mu dai gaskiya mata shine number 1 shine na farko damuwar mu maganar harkan kuɗi
to Hajiya tana ta korafi akan cewa kuɗi kamar mata dai ba su da kuɗi saboda haka shi yasa ba sa yau duwan taka wani rawan azo a gani a bangaren siyasa a Najeriya na sa akwai su kalubalen da mata suke fuskanta don cin maganan kuɗi duk da yake Hajiya yana ganin kamar an ci ba takarar ki na farko kenan ba duk da yake nan ne matsalolin da ake ta fuskanta kina a nakira yau
a akwai harkan jam'iyya su zo su ce garan a zabi wani ba kai ba an yi mun wannan takara na uku kenan na Senate na yi 2014 na yi 2019 yanzu kuma na yi kuma duka wannan takaran da na yi ana fitar da ni ne in zo wannan takara
kuma mutane ke kiran ki
mutane ke kira na kamar ma 2014 jam'iyya ce ta fitar da ni takara jam'iyya central ta tsakiya a Kaduna state su suka fitar da ni wannan takara mazan sun ki fitowa aka tura aka ce gwamnati ta ce ga wanda za a yi abin da ya fara kenan a 2014
ana nuna muku yan ubanci kenan
sosai ma
to malama Mary a matsayin ki na gogajiya a harkar siyasa Najeriya ke aka baki dama ki fadi kalubalen da mata suke fuskanta yanzu irin kalubale kike hangowa mata
na gode kalubale da mata suke fuskanta musamman a cikin siyasa ita ce kaman mu mata da kanmu ba mu da hadin kai ba mu da hadin kai domin zamu gani a cikin delegate da aka yi ma kalubalen da mata suke fuskanta musamman akan wannan siyasar da muke yi ita ce mu mata da kanmu ba mu da hadin kai a wuri daya domin kaman delegate nan da aka yi ai mata ne suka yi yaki manyan matan mu da suke shugabanci a can nasu sana su suka yi yaki sun tabbatar da cewa dukkan delegate nan da za a yi kowanne ward za a saka mace guda daya da yake muna neman 35% ana guda uku kowanne ward amma a cikin building da cikin uku din a samu mace guda daya har ma akwai wadansu ward ma da an samu mata biyu namiji guda daya to ya nuna cewa daga wajen ne zamu fara fighting 35%
wato daga wannan mata za su fara
zabe mata
na fahimta
to sai muka gane ma da cewa matan ma basu ma san sanadiyan dalilin da aka sa su a wannan matsayin ba sai suka gani cewa su dai nasu wadanda kuma mazan da kansu ba su yadda ayi takara wayannan matsayin sai su sa mata da su za su nuna musu ga inda aka fuskanta ba su bar su su yi abinda zuciyarsu ke so sai dai su ce abinda wanda ya sa suna na ya fada ni shine zan
wato sun zama kaman hoto
yawa
kuma ni da aka na
hoto amma dalilin da yasa aka sa mata saboda 35% da mata suke nema a cikin a jami'ance shi yasa aka ba mata wannan dama to idan mun je muna rubuce rubuce wai muna neman dama 35% sai a ce ai an ba ku 35% ko ya rage naku ne ku working or fight towards it ku tabbatar da cewa matan nan sun zabe mata ba mata su je suna zabe maza ba
wato kaman dai matan ba su fahimci ma menene ainihin ya kawo su suka zama wato zababbu wanda su zabi wanda su yi su wakilce su a zabe ba na da yake sai na biyu ba kwa ganin kaman magana kudi ya shigo ciki kaman yadda Hajiya Talatu take korafi da cewa ana wasa da kudi a daidai wurin kila zai iya yiwuwa matan an siya su ne da kudi shi yasa ba su da ra'ayin kansu
maganan kenan da kika fadi ita distinguished ta fada maganan kudi din nan dai amma a wani lokaci a wani zubi kaman inda ina ji yawanci suna campaign ai suna fadi ko matan ma ai na ji wani campaign dinta da take fadi cewa idan sun kawo muku ku karba domin rabon ku ne amma idan lokacin zabe yayi ku sani cewa mace za ku zaba to ina gan wannan fahimci yadda aka fahimtar da su sun gane amma da shi ke ba su suka kawo kansu a wajen ba sai abinda aka ce su yi so shi yasa to kaga issue na 35% ba mu da wani korofin da zamu kai headquarters mu ce wai to 35% din nan fa a ba mata za a ce mana ai an rige an ba mata to kin ga inda muka samu kanmu kenan mu mata da muke a cikin siyasa to duk yadda zaka yi su suna gudu suna bin kudin ne domin su wadanda suka sa su za su ce kai za a baki kaza kake samu damuwa ai ni zan protecting dinki zan kare ke in tabbatar kudin da ake bada za a baki to kin ga matsalan da muke samu kenan a cikin siyasar mu
Hajiya Fatima Rabi'u ba ku kin da ji abinda abokan firan mu suka ce a game da kalubalen da mata suke fuskanta ki anaki hangen da kuma irin sharhin da kike yi akan al'amuran siyasar mata me kike gani yake kawo muku cikas bangaren mata
na farko babban abin da nage yake kawo mana cikas ga mata hanyar rashin ilimi da jahilci me kasance ke cikin tsaya delegate an baki delegate amma suke bar wani shugaban mun yake jagorancin ku na karamar hukuma ce ga abin da kake saba bincin an cin gura kaso 30 na mata kuma ku ne kaso 35 ɗin na mata shi ku za mu ce ɗoko amma saboda wani abu kalilin da za a baki da kuma ko jahilci ne ko sani ni na da kike shi jahilci da sai abin da aka faɗa miki shi zaki sai a ce ga abin da za ku saba kamar mu ne yake jagoranta jagoranta karamin hukuma ku sace ga wani za ku zaba wani aka ce azaba which is very bad mata ba ni ina gani mata mu tashi mu miƙe mu gane da maza suna jurawa suna canza mana ra'ayi abin da muka sa a zuciyar mu zamu shiga ne kuma mu ce eh mu san ciwon mu kan mu ita san ciwon mu ita san abin da muke so saboda haka mu daine da maza suna jurawa mu ce ga yanda zamu so ina gani akwai jahilci a wannan fanni
Baba nan akwai kuma kila wani na kasu da ake da shi a game da ra'ayin siyasa ma'ana political ideology misali kila ba ta da wani ra'ayi na siyasa ga wa'annan wanda kila mace za ta rike ta dogara da shi da cewa eh da wannan zan yi yakin neman zabe na cewa idan na fada wa mata za su bi su da shi sai kila matan ma ba ta iya zaben ku saboda ba wani abin da za ku gaya musu sabu
a ba haka bane ba kamar ni kullum campaign dina ko wace mace sai ta gamsu cewa haka ne ke zamu zaba domin yadda muke yin shi muna nuna musu kuma ba wai muna nuna musu ba gaskiya shine dai dan su muke yi da ayyan mu kawo canji mu nemi yadda zamu yi mu wakilci ayyan su mu samu aikin yi su ma matan su samu abin yi dan wannan baya cikin wannan zaki tabbatar kashi 100 za ku zabe ki amma ranar zabe in yazo abinda zaki gani daban kuma maganar da muke fadi shine maganar harkan kudin nan
wato daga sama ana muku
da sai su dinga ba wanda suka fi ba da kudi su za su zaba su manta da wani maganar alƙawari maganar mace sai mace gashi ba slogan da ba sai ba amma karshe ba haka ba da matan ma kawai sun zabe ni da na ci zabe
to kamar
fa inda su da sun zabe ni da na ci zabe
kamar fa inda ake fada ne cewa zabe da yin zabe mata ne da matasa
so sai
akasarin masu yin zabe
so sai
kuma da har a matsayin ki na mace ko a ce a matsayin mata ɗan siyasa mata ne za su zabe su kai tsaye za a iya ganin canji a siyasar
Najeriya so sai
yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirin yau da gobe bari mu koma zauren namu a jihar Kano inda wakilin mu Mahmud Ibrahim Kwari ya tattauna da mata ƴan siyasa
Masara ya assalamu alaikum barka da saduwa da ku a wannan fili na yau da gobe na sashen Hausa na muryar Amurka a yau zamu tattauna ne akan al'amuran da suka shafi harkokin siyasa amma na mata yadda mata ko kuma rawar da mata ke takawa a Najeriya a fagen siyasar Najeriya har yanzu kwalliya ta gaza biyan kudin sabulu la akari da cewa kadan daga cikin su ne suke samu su dan iya cin zabe ko da a matakin ne na fudda gwani kuma in an zo nada mukamai ma za ka ga dai kalilan daga cikin su ne suke wato yin nasara kazalika an nada sun wasu daga cikin su kuma ana korafi da su kamar yadda ake korafi da maza ana cewa wai motata tashi an tura motata tashi a table su da kura domin matan zaka ji suna korafi hajiya wance ko owner biya wance tunda ta tafi Abuja nan shiru kake ji ta canza ne tunda ta zama mataimakin shugaban karamar hukuma ko kansila hakare gashi kuma an ce su matan su ne suke da dimbin kuri'u su ne suke ma da ƴaƴan su zaka iya cewa je shi zabo wance zai ka zabuwa ne karkai kaza amma dai har yanzu dai zaka ga rawar da suke takawa ko kuma daman makin da suke samu a fagen siyasar bai kai ya kawo ba domin tattauna wannan batu da ma ƙarin wasu batutuwa musamman yadda kalubalen siyasa suka ko kuma kalubale da bai biyar hukumar siyasar Najeriya ɗan kasar ma wasu kaman gwiwar su tana sanyi to za mu ji su matan su tasu gwiwar ta yi sanyi ko kuma a suna nan har yanzu da kafafunsu domin tattauna wannan batu na gayyato mana honorable Halima Kabara wacce ta tsaya takarar dan majalisar tarayya wurin sau biyu ko sau uku ne daga mazabar birnin Kano. Honorable ya barka da isuwa wannan fili.
Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
Kazalika muna da wata honorable, wato honorable Aisha Haruna Kabuga. Ita kansila ta tsaya sau ɗaya har sau uku, amma dai har yanzu ba ta kai ga gashi ba. Za mu ji me yake faruwa. Honorable wata kinda ke zan fara tunda ke kuje da tarayya ma kika abuna. Honorable Halima Kabara, sau nawa kin ci kin tsaya takara? Sau nawa kika tsaya kuma wata kirsu kin samu ilimin maka? Menene ilimin da kika samu misali?
Assalamu alaikum wa rahmatullah. Yan uwa na mata da maza assalamu alaikum. Wato ilimi in kaji an ce ilimi ba kadan ba ma. A wannan harka idan aka ce za a faɗi ilimi to za a ce mutum ya zama professor. Domin a harkar siyasa idan aka ce za a ce me ka fahimta ko me kika gane ai sai ki sai mu kwana mu yini muna ga ya maka abin da muka fahimta da ilimin da muka samu akan sa wato na tsaya da farko na tsaya takara na majalisa ta jihar Kano sannan daga baya Allah ya ba a samu ba sannan kuma muka zo muka ci gaba da gwagwarmaya muka zo kuma lokacin zabi ya zo
a wannan lokaci ne kika tsaya takara majalisa dokokin Kano
a 2015
shekara 2015
to a lokacin nan muna JJC
a wace jami'a ne
a jami'ar mai girma gwamnati a lokacin duk ana can ai ana PDP
na'am
lokacin kaga duk ana tare ba a zo
an yi ware bai a dai PDP kika tsaya
yawa daga baya kuma muka zo mai girma gwamnati Abdullahi Umar Ganduje kenan ya koma muna tare da shi aka zo aka yi maji aka fitar da EP so sannan muka zo muna tare da shi
to primary aka yi kika fadi ko kuma ya aka yi a wancan lokaci
ai a wancan lokaci ba primary aka yi ba neman ka za a yi kai hakuri ka san ita mace kullun sai a ce an baita hakuri za ta hakura amma kuma in tayi hakurin karshe ta kuma za ta dawo ta zama fair
honorable Aisha kifa yaushe ne kika tsaya takara misali
assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh farkon tsayawa tare takara ni ma 2015 din ne
2015
ba 2015 ne shine na tsaya takara din ni ma da kansala din to a lokacin da na fito kansala gaskiya tunda mata ne yan uwa na suka encourage ina in fito kuma gaskiya na samu karobari da dama tunda shine yin farko kuma mata sun yi supporting dina kuma al'umma ma sun gani dan a yanzu zaka tambaya wace ce Aisha Haruna Kabuga a mazabar Kabuga
a karma kuma gwali
a karma kuma gwali saboda gaskiya a lokacin na gigi ta mazan sun tsorata
to
dan dani suke yi ai in fa ba a fan mun ba babu yadda za a yi gaskiya su samu nasara to wannan abin yasa na sa hope a cikin zuciyata na cewa ni ma sai na ga karshen
tafiyar
inda za a tsaya to kuma ka san irin wannan idan an fito ta siyasa yanayin yadda mutane suke ganin ta daban a waje yanayin yadda kuma mu wanda muke ciki muke ganin ta
to tunda kin jajirce
na
an je an yi primary ga primary ne kuma ke ma hakuri aka ce ki
a gaskiya ai da yama duk wata jam'iyya a dai Najeriya ban ce kasashen waje ba wanda zaka ga kurukuru an kai zabe har a ce an yi primary wanda al'umma suke gani shine kaman a ce ne shugabannin kasa amma tun daga kan takarar kansila dan majalisar jiha
wanda ke
na tarayya duk jam'iyyun nake gaya maka kowa shiga daki ake a rufe a yi magana a yi sulhu tsakani a ce an bawawa ne a haka abin yake amma babu wanda zai zo ya ce mana wai ana wani abu wai shi primary election
wai dan haka ce ma dai cewa aka yi hakuri Hajiya Aisha kuma kika hakuran duk da cewa mata ne
dole
sai ka ce ki fito
ai idan ma baka hakuran ba ma zaka ja za wayennan matan dan ma baka hakura ba ma wayennan matan daga karshe wani abu da za a yi za a ce idan kin hakura za mu baki wani mukani
alƙawari haka
alƙawari to sai ku yi asara daga karshe ba a baki mukamin ba da zaki supportin wannan matan da kuka tawo da su ma zaki dan lasa musu wani abu na siyasa sai ku yi bi babu
to ma dalla masu saurare ku biyo mu gobe idan Allah ya kai domin jin ci gaban wannan tattaunawar mai muhimmancin gaske yanzu kuma lokaci ne da zamu bude muku layi ku kira ku bayyana ra'ayoyinku lambar da za ku kira ita ce alamar tarawa 1 2 0 2 2 0 5 2 6 5 5 zan maimaita alamar tarawa wato plus sai 1 2 0 2 2 0 5 2 6 5 5 Soma da Lada, wa muke tare da shi daga Sokoto a Najeriya?
suna tare da Bello Garba Dinawa daga Sokoto a Najeriya.
To Malam Bello, barka da shigowa cikin shirin, muna sauraron ka. Ya kake ganin irin rawar da mata ke takawa ne a siyasar Najeriya?
Eh, to gaskiya mata suna taka rawar da rawa kwarai da gaske. Sai dai ina ganin ba a ba su haɗin kai. Idan muka diba, idan ɗan takara ya hito da mace da namiji, sai ga an ce wai namijin nan ya janye bar mace. Da wuya a ce mace ta janye ta, da wuya a ce namiji ya janye bar mace, sai ka ga an ce mace ta janye ta bar mana namiji. Kaga bai kamata ba. Sai idan muka duba, mata ma suna da tausayi da kuma taimaka ma al'umma. Ya kamata a bar mata suna gashin kansu.
To madalla. To madalla, mun gode da wannan gudunmuwa ta kamaran Bello daga Sokoto a Najeriya. Muna godiya. Yanzu kuma bari mu tafi ga to madalla, da muke magana kuma daga yana ake kiran mu.
Kuna magana da Benjamin Yohana Majidadi daga Aburi Joja a Neja.
Masha Allah Malam Benjamin, barka da shigowa cikin shirin. Ya kake ganin irin rawar da mata ke takawa ne a siyasar Najeriya, yadda ake barin su a baya sai sun tura mota a tafi a bar su da kura?
Okay, a rawar da mata ke takawa, ina ganin mu maza ne muke ci zarafin mata.
Na'am.
Sai jama'a sun nuna suna so maman nan domin ta tsaya ta ceci kasa kamar yadda takan ceci gidanta, amma za a haɗa kalamai a kan mace ba za ta shugabanci jama'a a Najeriya ba. Kalamai kiɗan wani ke kada mata.
Na'am. To yanzu bari mu tafi Kaduna. Muna godiya Benjamin da wannan gudunmuwar taka. Yanzu kuma ga mu a garin gwamna Kaduna a Najeriya, da wa muke magana?
Kuna magana da Balarabe mai bulo da yashiki kaji sabon garin Zaria.
Malam Balarabe, barka da shigowa ka cikin shirin. Wajen hanyoyi kake gani ya kamata a bi domin ganin an daina toye mata a siyasar Najeriya?
Ai, kin ga akwai hanyoyi da dama. Yawanci kamar nan mu arewacin Najeriya, saboda ana ganin cewa akwai musulunci, dan haka ake ganin ana bin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya kiyamace mulki na mace. Su galibi abin da ya tasiri kenan. Duk inda mace za ta fito irin wannan siyasar, to wata irin kallon da ake mata kenan. Dan haka daidai kawai ni ina ganin ya hakuri kawai, dan duk kore yaushe ta suka fito irin abubuwan da zai ringa faruwa da su kenan.
To madalla,
babu wani namiji.
To madalla, mun gode Malam Balarabe mai bulo da yashi daga Zaria a jihar Kaduna. Yanzu kuma ga mu a cikin Zariyan Tsundum, da wa muke magana?
Assalamu alaikum, sunana Hamza Balarabe Alhaza, ina cewa daga nan Zariyan jihar Kaduna Najeriya.
To Malam Hamza, a matsayin ka na namiji, me yasa ake danna mata ne a siyasar Najeriya su tura mota tafi a bar su da kura?
Eh, to ai so da yamu mu a yanayin tunanin mu, so da yawan an ce musamman a ce mace za ta fito, mukan hangi cewa ko da a ce ta fito da kowa wanda zai iya kasancewa shi ne siyarin nata, bi ma'ana shi ne zai dinga nuna mata da yadda za ta yi, ga yadda za ta yi. To amma duk ba shi ba ne mace ta, inda za mu jaraba mu gwada mu gani ina kanin za su fi maza ta wasu gaskiya a yanayin musamman yadda muke fuskanta kalubale a harkar shugabanci na siyasa a Najeriya.
To madalla,
Allah ya sa mu dace, su ne muku fata alheri.
To mun gode kuma muna muka fata alheri. Yanzu kuma sai can jihar Yobe. Da wa muke magana daga Yobe Najeriya?
Assalamu alaikum, kuna tare da Abbas Shawari gonan bukar.
To Malam Abbas, barka da shigowa. Ana ka fahimta me ke sa ake barin mata ne in aka zo shugabanci a Najeriya, amma an san darajar su a wurin kada ƙura'a, amma a wajen shugabanci kuma ba haka ba?
Eh, gaskiya kin faɗi gaskiya, dan saboda ni din ma ina cikin filin zabe, ina yin zabe, kuma gaskiya muna tare da mata Saudiya, muna yin zabe tare da su.
Na'am.
Kuma suna ba da taimakon su 100% a cikin zabukan da ana yi.
Na'am.
Amma in kan kalla koda namiji ne wanda kin ga ya shahara, sai ya samu mutane suna kaunar shi, dole shi ma ya san da jama'a yana cika musu alƙawarin su, shine sai zai samu dama.
To madalla, to madalla,
alhamdulillah, abin da nake son gaya miki ba.
To madalla,
da marmuwa nan a jihar Yobe muna da mace guda ɗaya, mace mai da marmaza, Hajjia Khadija Bukar Abba Ibrahim.
To madalla, muna godiya da wannan gudunmuwa ta kai. Yanzu bari mu tafi Zamfara, jihar Zamfara, har yanzu dai a Najeriya. Da wa muke magana?
Abdullahi ne daga Zamfara, Talata Mafura, Local Government.
To Malam Abdullahi, barka da wannan lokaci. Ana ka fahimta ko ra'ayi me ke sa ake barin mata ne a baya idan aka zo shugabanci wajen siyasa a Najeriya, alhali ko suke jan dogayen layuka suna ba da ƙuri'unsu a duk ga lokacin da aka ce ga wani zaɓe ya zo?
To gaskiya ni a nawa ra'ayi ba a yi masa adalci totally.
Na'am.
Saboda ɗan bake manta ba, a lokacin da maman Taraba ya yi bambanta ba, ta ci zaɓe a Taraba aka yi tsaye aka hada mata cewa mace ba za ta yi. idan ana kuma gaskiya ba adalci bane kamata kuma suna da rawar da za ka a ba su dama ne abin da su ke
to madalla malam abdullahi mun gode da wannan gudunmuwa taka da fatan mazan suna ji kuma za su kiyaye yanzu ga mu ga mutun na gaba da wa ake kiran mu daga ina ake kiran mu kai daga nasara jihar nasara a Najeriya to da wa muke magana to malam tukur me yake sa ne ake danna mata a harkar siyasar Najeriya musamman alhali kuma ƙuri'un su ne suke kai ƴan siyasa zuwa ga gaci
gaskiya abin da ke kawo irin wannan saboda kin yana farko dai mata ba su ma mata hadin kai Kato wa matakin da ta ba su haƙar da su da abin da ake ba su. Saƙon abin da ake ba su kuma lokaci. Kawai
su. To madalla.
To zuwa ne mata da su saman sun fi shiwa. Mata sun fi yawa a Najeriya.
Na'am.
Sun fi wajen siyasa da zan zuwa kura.
To madalla. To madalla malam tuku muna godiya kwarai da wannan gudunmuwa taka yanzu mun sake koma Zaria a birnin ilimi da wa muke magana.
Ayya hawa barka da yamma barka da aiki.
Barka ka dai da wa muke magana.
Ife a nan kishin Najeriya daga hawan kan rigaran kuma sauwa a jihar Kaduna.
Ah sha Allah malam Isiya menene ra'ayinka akan wannan batu na yau wato matsayin ko kuma idan rawar da mata ke takawa a siyasar Najeriya yadda suke bada
kuma alhamdulillah. Gaskiya hajiya akwai bayanin da wannan bakon na ku ta dan jan hankali na.
Na'am.
Inda ashe mata misali suna rufa abun nan yan uwan su baya misali a bangaren siyasa to zakani har ga Allah ba mu wani takara da mace za ta fito ashe an kada ita.
Na'am.
Yanzu in kika lura za ka ga in aka je aka hawa layin zabe in dai aka je da ke mata sun riga da sun zo duk inda suka karkata zai ga an kada wannan dan takarar. To ina kira ga su mata su tsaya su hada kansu tsakani har ga layin suka hada kansu da su mata dai da matasa suka hada kansu ba wani wanda zai zo ce zai danne su.
To madalla malam ya dan kici Najeriya muna godiya da wannan gudunmuwa taka. Da wa muke magana yanzu kuma?
Yawwa kuna magana da Hassan na baba daga Sana Kurbici jihar Kano.
To madalla malam Hassan daga jihar Kano barka da shigowa. Me yasa kake ganin mata ba sa kaiwa gaci ne a siyasar Najeriya alhali ƙuri'un su ne suke tasiri a duk lokacin da aka tashi zabe?
To gaskiya ni a tunani na son rai ne gaskiya.
Na'am.
Na maza. Gaskiya suna mai son rai kwarai kuma hakika mata sun fi mu maza sosai gaskiya.
Na'am. To madalla. Mun gode kwarai malam Hassan da wannan gudunmuwa ta kuma sauraro muna godiya da kira da aka yi da bayanin ra'ayi akan wannan batu na yau wato dalilin da yasa akan dakila mata a siyasar Najeriya alhali kuwa ƙuri'un su ne suke kai ƴan siyasa ga gaci baki ɗaya kuma anan zamu dakata a cikin shirin namu na wannan lokaci amma a tare da mu wato a tara da mu gobe idan Allah ya kai mu domin jin wani sabon shirin musamman a cigaban tattaunawa dai akan wannan batu na rawar da mata ke takawa a siyasar Najeriya a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyin su a cikin shirin da aboki aiki na Zarawa Aminu Fage da kuma malama da ta hada mana shirin ta bada sauki da bada umarni wato Julie Lazarus Gresham da ma injiniyan mu Hawwa Sharifi muku fatan alheri daga nan Washington DC sai an ji mun ku
da za ka dauki zance na arado Allah da ka hai hasashe na
ubangida na da za ka dauki zance na arado Allah da ka hai hasashe na
banda bautar zuciya da ba ta tsirarwa ya zana tara abincin da wani cinyewa ya zana gina gida wanda ba shi dorewa ya zana tara tufafin da ba ni sanyawa ya zana dasa hasashen da ba shi dorewa ya zana shimfiɗa daula da ba ta dorewa ya zana ɗaure majanyin da za ya sancewa gida na da za ka ɗauki zance na da ka yi gyara kafin a gince kwana banda bautar zuciya da ke halakarwa abin hawa na ya zarci na hawan kowa rigar sakawa ta zarci ta jikin kowa gami da takalma.